Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Makamai masu linzami da Rasha ta harba sun afkawa gine-gine a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa a Ukraine a jiya Asabar, kwana guda bayan da Rasha da Ukraine suka sanya hannu akan yarjejeniyar da Majalisar Dinkin Duniya take marawa baya na sake bude tashoshin ruwa a tekun Bahar Aswad don dawo da jigilar hatsi. Makiyan sun kai hari a tashar jiragen ruwa ta Odessa da makamai masu linzami na jirgin ruwa. Rundunar sojin sama sun harbo makamai masu linzami biyu. Sun kai hari a kan gine-gine a tashar jirgin ruwan, inji rundunar sojin kudancin Ukraine a kan manhajar aika saƙon Telegram. Ma'aikatar noma ta Ukraine ta tabbatar da cewa akwai hatsi da aka ajiye a tashar jiragen ruwan a lokacin da aka kai hari, inji jaridan Kyiv Independent. Ana sa ran fitar da hatsin zuwa kasashen waje a cikin kwanaki biyu masu zuwa, a cewar bayanan ma'aikatar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce harin na Rasha akan Odessa ya nuna cewa Moscow ba ta da niyyar aiwatar da yarjejeniyar hatsi da aka kulla da Majalisar Dinkin Duniya da Turkiya da ita Ukraine kanta. Kasar China ta yi gargadi na sirri ga gwamnatin Biden game da yiwuwar ziyarar da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi za ta yi zuwa kasar Taiwan a cikin watan Agusta, inji jaridar Financial Times a jiya Asabar. Rahoton ya ambato wasu mutane shida da ke da masaniya akan gargadin da China ta yin, suna cewa sun fi karfin barazanar da Beijing ta yi a lokacin da bata ji dadin ayyukan Amurka ko manufofinta akan Taiwan ba, wanda ita China din take ikirari. Batun sirrin na nufin akwai yiwuwar mayar da martanin soja, a cewar jaridar Financial Times, wanda ta ambaci mutane da dama da suka san da wannan batu. A ranar 18 ga watan Yuli ne jaridar Financial Times ta buga cewa Pelosi tana shirin kai ziyara a Taiwan a cikin watan Agusta. Cutar kyandambiri mai yaduwa cikin gaggawa ya yi sanadiyar kafa shirin kotakwana na kiwon lafiya a duniya, inji babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya Asabar. Hukumar WHO ta ɗora alamar shirin gaggawa na lafiyar jama'a da nuna damuwa na ƙasa da ƙasa. An kuma tsara shirin ne don bayyana shi a matsayin batun da ke bukatar haɗin kan ƙasa da ƙasa, da kuma zai kai ga buɗe tallafi da ƙoƙarin duniya wurin haɗin gwiwa akan raba allurar rigakafi da kuma yin jinya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashar talabijin ƙasar Iran ta ce ambaliyar ruwan sama da ta faru a lardin Fars da ke kudancin ƙasar mai fama da fari ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 17. An rawaito gwamnan birnin Ishtaban yana faɗa a jiya Asabar cewa ruwan sama kaman da bakin ƙwarya ya shafe kogin yankin. Jami'an sun ce har yanzu ba a ga mutum shida ba. Ma'aikatar kula da yanayi ta Iran ta yi gargaɗi game da yiwuwar samun ruwan sama kaman da bakin ƙwarya a duk faɗin ƙasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama, da aka ɗora alhakin hakan akan sauyin yanayi. Bala'in ambaliyar ruwan ya kuma ƙara ta'azzara saboda rashin kula da matakan kariya kamar yin gine-gine da tituna a kusa da magudanan ruwan kogi. Yayin da farashin kayayyaki ke ƙara hauhawa a faɗin duniya, 'yan siyasa na ta ƙoƙarin nemo hanyoyin kan yadda za a samu abinci mai rahusa, yayin da jama'a ke ƙara nuna adawa da tsadar rayuwa. Babban abin da ya janyo shi ne haramta fitar da abinci da nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki, yayin da yawancin gwamnatoci a ƙasashe suke ci gaba da ƙoƙarin nuna wa jama'a masu fargaba cewa za a iya biya musu buƙatunsu. Ga masu kasuwanci, hauhawan farashin kayan dafa abinci daga mai zuwa kaza ya samu ƙarin farashi, inda mutane ke biyan ƙarin kashi 10 zuwa kashi 20 cikin 100 a wani gidan abinci na Soki Wu a ƙasar Singapore. Ga masu saye, wannan yana nufin suna ƙara biyan kuɗi da suka saba biya, ko abincin da aka rage masa inganci, ko aka cire wasu abubuwa gaba ɗaya. A ƙarshe, a ranar Juma'a, alƙalai a kotun Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi watsi da rashin amincewa a matakin farko da ƙasar Myanmar ta shigar akan shari'ar da ake yi na yi wa tsirarun 'yan ƙabilar Rohingya kisan ƙare dangi a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Shawarar kafa kotun ƙasa da ƙasa mai cikakken hurumi ta kafa wani mataki na sauraren shaidu da ake yadawa na cin zarafin al'ummar Rohingya, wanda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da binciken Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce ya saba wa yarjejeniyar kisan ƙare dangi ta shekara 1948. A cikin watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana cewa zaluncin da aka yi wa al'ummar Rohingya a Myanmar, wanda a da ake kira Bama, ya kai matsayi na kisan ƙare dangi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki done, kasuwa.
Assalamu alaikum mai saurare. To yau kuma dai a batun kasuwa a kai miki dole. Allah ya kawo ni wani bangare na kasuwar Muja Lawar a nan tsakiyar garin Bauchi. To domin dai sanin yanda al'amuran yake gudana, na zo ni ma keken shago. Alaga tumalan, to gashi Allah ya kawo ni a shagonka domin a kamini bayani akan wannan hidima ko kuma sana'anku na kasuwanci da kuke gashi dai kaya da na gani iri iri. To da farko dan so ka gaya mun sunanka.
Sunana Hamisu Ahmad, wanda kuma aka fi sani da Salele.
Malam Salele, ina neman bayani don saboda kayayyaki ne wanda yake ni dai in na je shago ba zan ga wannan tare wato dimbin kayayyaki ba. To amma kai gashi na ga kayayyaki iri iri wanda yake ban ma san su ba, wasu ma injuna ne wanda yake ban taba magani ba ni a rayuwa na gashi nan anan. To don so ka gaya min menene ma'anan wannan hidima naku na fanteka.
To da farko jama'a assalamu alaikum. Wannan fanteka da kungiya ta taro ta sa mata suna fanteka engineering waje ne da take nan da dabarun kasuwanci da sana'a ta hannu. To sai yasa muka sa mata fanteka engineering, saboda duk mutumin da ka zo nema na sana'a na hannu a nan, ina cin direban jirgin sama ma an kana nema a nan fanteka engineering, da ka samu wanda yake da ilimin wannan sana'an a nan wajen. Kuma an ka zo ta kasuwanci a nan wajen, duk abin da ka san babu ita a shaguna na sayarwa sama da shekara 50 ko 70, da ikon Allah an ka zo nan fanteka engineering da ka zo ka samu wannan kayan. Yanzu an ka ga waɗansu abubuwan da a nan wajen da ka ga mun kawo su a nan wajen, gwanjo ne wani masana'anta, wani irin tsofin attajirai ne wanda suka tara kayan a gidajensu, ba su yi ma amfani da shi ba, amma da ikon Allah sai ka ga kayan ya shigo hannun 'yan kasuwan mu a nan.
Wato ba da shi ainihin wannan sana'a gano, na ji ka ce wai direban jirgin sama ma in ya zo nan kenan kuna da ilimin yanda ake tuƙe jirgin sama ne.
Ranke dade wannan masana'anta da ka ganta a nan wajen, akwai mai master degree wanda ya yi wannan ilimin, bai samu aikin da zai je ya ɗauke shi a kwalin da ya iya ba. To an ya zo nan wajen da ya zama zaune gari banza a gari, sai ya zo wannan masana'antan, wani ma leburanci da ya zo ana da koda shi, wani kuma abin da ya karantan a kwali daban, sai ga ya zo ya shiga sana'an walda. ko kuma kafinta ko ayon benda ko burkila saboda ya tsira da mutuncin sa da rayuwarsa.
Kana jin da kaman nawa ne to alal misali ma kai ka fara wannan sana'a na fanteka?
To ni dai na fara wannan sana'a ta fanteka tun ina sana'a na hannu kafintiris da walda zuwa ayon benda na samu kuɗi ina ajewa a asusuna har na samu jarin da bai wuce naira 10,011 ba na zo na fara saya da sayarwar nan. Ni a wannan sana'a a waje na yanzu haka an ka dauke ni ka bani aikin gwamnati ma ni danga kaman kamun daurin talala ne.
To kaman kun kai ku nawa a nan masu sana'ar fanteka?
To mutanen mu dai da muke nan akalla a nan fanteka adadin mu an baka kai mu wajen matakin 12,012 ba daga kai mu matakin 13,000 ko 15.
Ko za ka gabatar da man da kanka?
Sunana Alhaji Ali Abdullahi Adamu amma bai na da Alhaji Ali Alasani.
Malam Alhaji Ali Alasani, ga wannan hidima na fanteka, ya ko za ka mun karin bayani akan wannan hidima na sana'an ku?
Haka ne. Wato mu sana'ar mu anan ta kunshi abu ne kashi biyu, shine akwai kasuwa kuma akwai sana'ar hannu.
Hakan
gwamnati tana iya ba mu yara mu koya musu sana'a daga kan walda kafinta da plumber har da latrisha. Haka muna koyar da yara da namu da kuma wanda gwamnati za ta kawo mana, muna koyar musu da wannan sana'ar hannu. Kuma akwai yan kasuwa wanda suke siyan su crab karaku da sauran wasu abubuwa ne duk wanda ya cancanci tsohon kaya ko ma menene na tsohon kaya wanda muke siye muke siyarwa. Kuma sana'ar lalle muna neman gudunmawa a wajen jama'a da kuma gwamnati, inda sauki ne samu a ce gwamnati za ta tallafa mana da abubuwa, saboda a yanzu a nan layin muna da yara matasa kamar sama da 360
wanda suke cin abinci a
ƙarƙashin banda magidanta. Muna da magidanta mun kai kusan mutum 250 da manya kenan magidanta, wanda ni ina yanzu kaina ni yanzu haka ina da yara a ƙarƙashin na mutum 10 wanda nake koya musu sana'ar ayi benda da walda.
To idan muka duba ga batun irin kayayyaki da na gani, ga shi wasu ma za a ce sun tsufa ne ruwa ya soma cin su, amma kai gashi nan naka adana su yaya kake jin wannan za su tafi kuwa?
A wannan za su sayi, wanda suka fi haka muni ma suna sayiwa. Mu ai damu muke shine fanteka din injiniyar, wato ta kunshi abubuwa saye da sayarwa kuma da sana'a, shine abubuwan da yake tafiya a nan. Ko ma menene duk abin da ka gani wani ma yana baya ne, ba ma yana gaba bane, yana baya ba mu kasa ba, yana baya. Amma in Allah ya dace ga kuma mai siyan sa ya zo wata rana ya zo ci abu kaza yake ne ba, wanda in ya je kasuwanni ba zai samu ba, amma in ya zo nan mu sai a samu. Baka aje wani kayan shekara 2-3 hannunka, amma Allah da iko sa wani lokaci sai ya ga kuma shi ake nema, da a zo ana neman ka ma ai mun ga wani yana da shi, da zo ana neman ka ko kana ila da sai a zo a abu na sai kayan insha Allah. Shekara na 35 ina wannan har.
To menene zaka ce ka gamu da shi na ɓaci rai?
Akwai a wannan harka ba irin hadarin da ban samu ba. Hadarin da ban samu ba shine kamar a ce an yake nafas ina ko fashi, amma kamar in je in sai kaya a mun ko nine an yi mun na sai kaya a Lakoja ya zama nan na 49 na cutu a dalilin su.
Misali za ka iya gaya mun kaɗan daga cikin kayan da ka fi harka da su?
Wato shi ne kayan da na fi sayi shi ne kamar ƙarfe kowane iri, daga kan mota mai diri da mara diri da dukkan ƙarfe da rodi da dukkan wani ƙarfe da ya da wanda yake amfani da wanda ba amfani duk nasu.
To har ila yau dai na samu daman jin ta bakin wasu wanda yake suka zo wannan wuri na fanteka domin koyan sana'a. To malam ka gabatar min da kanka.
Na Awul Abubakar Abban Alhaji Melodi. Ni dai ina zaune a nan gurin ne dai, na zo cin abinci a nan dai har Allah ya taimake ni na yi aure, na mallaki hankalin kaina, ina nan ina kan sana'a na har na dan samu daman aikin ayan benda nake yi.
Wani malami? Dane ko?
Barka da yawa. Kana mu sunanka?
Sunana Mansur Muhammad kanin Alhaji Nirodi.
To, ka koya a nan wajen sana'ar kwanjeka?
Alhamdulillah, ina yin aikin ayon benda kuma ina yin kasuwanci duk dai ba wanda ba yi. Kuma alhamdulillah an samu rufin asiri daidai gurgudu.
To, kaman kai shekara nawa ko?
Alala akalla na kai shekara 7 a nan wajen. Kuma muna zaune alhamdulillah da masu gidan mu lami lafiya kuma su ma suna jin dadin zama da mu.
To har ila yau dai na ga wani ya zo nan wajen shi layin yan fanteka domin sayan wannan kayayyaki. Alaga ta mallam, to gashi na ganka a nan. Ko menene ya kawo ka?
Assalamu alaikum. Ni dai na zo sayan rodi ne da kofa. Saboda aikin mai tashin nan muka zo mu samu kaya mai dan sauki a matsayin mu na talakawa. Kuma cikin ikon Allah muka saya rufa mana asiri shine ka ga muka zo nan wajen sayan kayan.
Dama ka saba zuwa nan ne?
Na kan zo ni sa'i duk lokacin da aiki mu ya tashi na gini muka zo mu samu tsohon rodi a wajen su da ko sakon din kofa ko dai duk abin da na gini dai sakon ne muka zo ya kama mu zo wajen su mu zo mu saya.
Kuma kai ka fi jin dadin zuwa din saboda
abin da ya sa muka fi jin dadin zuwa nan saboda mu talakawa ne muka samu sauki. Wanda zaka je ka tunkari sabo a ce maka 10,000 in ka zo kanin da ka samu saukin 3,000 to 3,000 da take iya ce maka wani abu.
To jama'a da wannan dai muka kawo ga wato wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako. Sabili da haka wannan al'amura dai na kasuwan Fanceka wuri ne wanda yake sai dai koyi abin da yake ka gani. Da wannan nake cewa Abdulwahab Muhammad sashen Hausa na murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masu sauraro kada a sha'afa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Mai magana da Hassan Dankare ne, mataimakin shugaba na gwiwar kilisiyoyi na Nijar baki daya. Zai tsokani game da irin tabarbarewar rayuwa cikin iyali har muna ganin hancin tana shigowa cikin makarantu inda hulɗa tsakanin ɗalibai da malamai ta lalace ba uban girma babu da'a. Haka yake har zuwa cikin ma'aikatu na gwamnati sanin ya kamata ya tafi. Waɗannan abubuwa sun taso tun daga lokacin da Adamu da Hawwa'u suka birshirewa umarni na Ubangiji suka ci wannan ya'ya na iccen sanin nagarta da mugunta ya sa mutane na aiki da hikimarsu ba ta Ubangiji ba. Korintiyawa ta ɗaya sura 2 aya 6 ta nuna cewa hikima ta gari ita ce wadda muke karɓuwa daga wurin Ubangiji ba irin ta duniyar nan ba. To jama'a, kada wankin hula ya kai mu dare har wannan annoba ta tafimu komo ga Ubangiji mu juyo ga neman hikimarsa cikin rayuwar iyali cikin tarbiyyar da jama'a domin mu masu nasara ne idan muna tare da Ubangiji. Allah ya taimake mu. Amin.
Madalla. Yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi dake. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Down syndrome. Down syndrome wata cuta ce da ake haifar yara da ita wadda take shafar yanayin girman su, yanayin aikin kwakwalwa da kuma halitta. Cutar ta kan sa yaro ya zama mai tabin hankali. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da warhaka.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cuta ko kuma matsalan Down
syndrome?
Idan aka ce syndrome a likitance abin da ake nufi a wasu alamomin cututtuka ne suka harhadu a wuri daya, ba za a ware su a kira su da sunan cuta daya. To in an tara su wuri daya sai a kira su da sunan syndrome. Shi kuma Downs din an sa shi ne sunan likitan da ya fara rubutu akan wannan syndrome kenan. Kuma cuta ce da ta shafi abin da ya shafi kwayoyin halitta, wato kwayoyin gado. Kowane dan adam yana da kwayoyin halitta guda 46, zai gaji 23 daga wurin mahaifi, 23 daga wurin mahaifiya. Idan sun hadu zai kasance kamar kwaya bibi kenan a hade. Shi wannan Down syndrome kwaya halitta mai lamba ta 21 akan samu fiye da kwaya biyu, wanda ya kamata kar su haura kwaya biyu, sai kasance an samu kwaya uku a wurin maimakon a samu kwaya biyu kenan. Idan ka tara gaba daya kwayoyin halitta maimakon 46, sai mutum ya kasance yana da 47. A wani lokacin kuma ba gaba daya bane aka samu karin guda ɗayan, ballin wani ne ya karu a kai, saboda haka in an kirga su sun kasance 46 ne, to amma ɗaya daga cikin na 21 nan yana da wani balli kari a kai, saboda haka shine ainihin matsalar da ake samu a wannan cuta. Duk kuma matsalolin da suke bayyana suna faruwa ne saboda wannan abin da ya faru na da kwayoyin halitta.
Ko menene ke kawo hakan?
Yadda kwayoyin halitta suke, kamar yadda ne bayani a baya, kafin a samu ɗa, kwai na bangaren mace zai kasance yana da wancan kwaya 23, namiji yana da kwaya 23. To kafin a samu kwannan akan sarrafa shi ne tun daga kwayar halitta da take da 46, sai ta rarrabu yadda za ta koma bangare daya 23, bangare daya 23. To a wurin rabuwan nan ne sai kasance ba a samu raba daidai ba, sai ya zama wani wurin ya zama 24 maimakon 23, ɗayan kuma ya zama 22, ko kuma balli na ɗayan bangaren ya komo balli akan na shi kwayar jin din da ake magana na 21 din nan, sai zama kenan 23 ne da dori. To idan an samu wannan daga bangaren mahaifiya ko kuma daga bangaren mahaifi, to kuma ya haɗu da 23 can wanda suke lafiya lau, to sai kasance kenan an samu 47 ko kuma 46 amma da ɗan ƙari a kai.
To likita, menene alamomin cuta ko kuma matsalan Down syndrome?
To mafi yawancin alamominta akan gani daga yanayin mutum fuskar tashi. Za a ga fuskar tasu kamar ta ɗanyi round kenan, abinda ake ce kamar ta yi sifiri. Sannan kunnan su yawanci yayo ƙasa-ƙasa sosai, sai ya kasance tsakankanin idanun wannan filin ya yi faɗi, sai ya kasance karan hancin maimakon ya ɗaga kwanta haka kuma ya yi faɗi, sai ya zama idan su shi ma yana da wani ɗan canji da ake ganewa. Sannan kansu akan samu ƙeyarsu maimakon ta zama tana ɗan tsini ta yi faɗi. Akan ga da yawa daga cikinsu bayan wuyansu za a ga kamar kitse ya taru sosai haka, fatar wurin ta yi yawa. Sannan kuma yawancinsu suna kasancewa koda daga gidan da suka fito, mutanen gidan dogaye ne, za a ga su suna da ɗan gajarta. Sannan ba su da ƙarfin jiki haka. Sannan kuma yatsunsu za a ga yawanci ɗan gajajjeru ne haka, masu ɗan kauri. Sannan akwai wani zane da ake gani a tafin hannun nasu wanda ake cewa simian cris. Waɗannan suna daga cikin alamomin da ake gani, wanda da ka gani za ka ga cewar wannan wala Allah Downs ne. Bincike kuma sai ya tabbatar ko shi ɗin ne ko ba shi ba ne.
Cutar tana ɗaukar lokaci ne ko kuma daga ba an haifi yaro ake ganin halittunsa ya canja?
A lokacin da aka samu juna biyu, tun a wannan lokaci wannan cuta take shiga. Duk kuma abin da ya biyo baya shi ana haifar yaron yawanci daga haihuwar shi za a ga alamu.
Akwai wani gwaji na musamman da ake dan a gane lalle ko kuma a tabbatar da cutar Downs ɗin ne?
Akwai gwaji da ake yi, abinda ake cewa chromosomal study. Abinda ake yi ana kirga waɗannan su chromosomes, za a duba su. Idan aka je aka na 21 ɗin nan za a ga ko ya zama kwaya uku ko kuma an samu kwaya biyu ne, amma ɗaya yana da wani balli na wani kuma a kan shi. Wannan akwai abin da ake cewa genetic laboratory su suke wannan bincike, shine za a tabbatar da cewa wannan wannan Down syndrome ne.
To likita, akwai yadda ake kare yara daga samun wannan matsala ta Down?
Abin ta takaici shine gaskiya yawanci babu wani abu da za a iya yi wurin karewa, saboda lokacin da abin ke faruwa ma ba a sani ba. Sai dai ta tabbata bincike ya nuna cewa irin waɗannan matsalolin kamar Down syndrome da kuma waɗansu cututtuka da suka yi kama da shi sun fi faruwa akan iyaye wanda sun kwana biyu, musamman iyaye mata wanda suka haura shekara 35, yawanci an fi samun irin wannan. Amma akan samu har waɗanda haihuwa fari ne kuma a ƙananan shekaru su haifi yara da irin wannan. Kuma idan aka haifi yaro ɗaya da Down syndrome, to akwai hatsarin cewa za a iya haihuwar wani ɗan uwan shi shi ma da cutar Down syndrome.
Halittar yara kawai take shafa ko kuma akwai wasu abubuwa na jikinsa da take shafa?
A tana shafar abubuwa da dama. Na ɗaya tana shafar hankalinsu, da yawa akan ɗan samu ragin hankali. Sannan takan shafi zuciyarsu, takan shafi, mun taɓa yin maganar jandis misali, sukan samu jandis an haife su ɗin nan saboda kasancewar jikinsu ba ƙwari, tsokokin jikin ba ƙwari, sukan yawan samu matsala da ta shafi numfashi, sukan samu matsala da abin da ake cewa thyroid hormone, yawancinsu sukan samu wannan sinadarin thyroid ba isasshe ba, saboda haka suna samun matsaloli da dama. Sukan samu matsala har abin da ya shafi yan hanji da ciki, saboda haka suna samun matsaloli da dama wanda ba wai kawai kamannin su abin yake shafawa.
Koda a ce yanayin halittar yaron bai dawo daidai ba, shin zai iya warkewa, zai iya yana rayuwar shi baya samun wata matsala?
A'a, ba a warkewa, saboda kwaya ce ta kwayar halitta, saboda haka duk kwayoyin abin da aka gina jikin shi suna da wannan matsala. Sai dai illa iyaka ana iya taimaka musu, ana iya musu magungunan, misali idan zuciya tana da matsala za a iya yin aiki a toshe irin rami ne a zuciyar. Idan suna da matsala yan hanji ko ciki ana iya yin wannan aiki. Wanda suke da matsalar sinadarin thyroid nan da babu ana iya basu ya karu yadda za su samu rayuwa mai kyau. A makaranta yawanci akan ware su, suna daga cikin ɗaliban da ake kula da su cewa suna da wata bukata ta musamman, saboda haka ba kamar yadda ake koyar da sauran ɗalibai ya kamata a koyar da su ba. Akan koya musu yadda za su rayu, yadda za su koyi sana'a da sauransu. Akwai ƴan kaɗan daga cikinsu wanda sun samu rayuwa, kusan za a ce rayuwa mai kyau, wasu mawaka ne, wasu ƴan fim da sauransu, akwai irin waɗannan mutane.
To likita, tun farko ma idan uwa ta gane cewa ta haifi yaro mai wannan matsalar, yaya ya kamata ta kula da shi?
To abin da ya kamata shine tun a asibitin a fara bincikawa, a duba a ga waɗannan matsaloli da suke tattare da ta wannan cuta ta Downs. Misali a duba zuciyar, a tabbatar cewa idan da matsala a dauki mataki, a gwada irin sinadaran da muka yi magana cewa za a iya samun matsala, sai a yi maganin waɗannan abubuwan. Saboda haka tun daga asibitin ya kamata a bincika, sannan kuma asibitin za a bata shawarwari abubuwan da ya kamata ta kula da su, da kuma daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su.
To likita, yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu da matsalar Downs, musamman ma a Najeriya?
To a Najeriya gaskiya muna da ƙarancin alƙaluma, ba wai akan Down syndrome ba ma akan yawancin cututtuka, saboda har yanzu muna samun matsalar yawancin ba a je register ta yaran da suke da matsalar ko waɗanda aka haifa da matsalar. Amma dai ana samun su kusan kowane asibiti ka je zaka ga suna da misali bangare da ake ganin irin waɗannan.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zan iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.